haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alher Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. A yau 3 ga watan Mayu shine ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin bikin yancin yan jarida a duk faɗin duniya, inda ake bita da kuma waiwayen abubuwan da suka faru ga yan jarida. Taken na wannan shekara shine gudanar da aikin jarida ba tsoro ko wata fargaba. To sai dai a wannan shekarar ranar ta zo ne a wani mawuyacin hali dalilin bullar annobar cutar coronavirus wadda ta la a duk faɗin duniya. Daraktan gidan rediyon muryar Amurka Amanda Bennett ta yi jawabi kan muhimmancin yancin yan jarida a yanayi mai sarƙaƙiya irin na annobar cutar corona. Ta yi jawabin ne albarkacin ranar yancin yan jarida inda ta ce, sunana Amanda Bennett, ni ce daraktan gidan rediyon muryar Amurka kuma ina muku magana ne daga gidana, inda kamar akasarinku na killace saboda yaduwar da coronavirus ke. Coronavirus wani al'amari ne wanda ke nuna mana abin da yasa yancin jarida ke da muhimmanci fiye da duk yadda aka taba sani, saboda akwai dimbin munanan labarai da dimbin labaran ƙarya da dimbin labarai na rufa-rufa, ta yadda jama'a a duk sassan duniya ke dogara gare mu don samun labarai sahihai. Kuma saboda haka muke dogara ga dukkan gwarazan yan jarida a duk sassan duniya, waɗanda watakila ma suke a wuraren da babu yancin jarida, duk da haka suke ci gaba da turo mana haƙiƙanin gaskiya game da cutar ta coronavirus a ƙasarsu. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya duba yadda wannan rana ta zowa yan jarida a Najeriya, musamman a wannan yanayi na annobar cutar coronavirus
COVID-19, cutar da ta dakar da komai a faɗin duniya. Kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin yan jarida na ƙasa da ƙasa ke mahasashe, kafafen yada labaru da dama za su durkushe ko kuma su rasa hazikan ma'aikata sakamakon balahirar cutar ta COVID-19. Malama ya gana Ali, wata yan jarida ce da ke aiki da gidan rediyon Dandal Kura International, ta ko bayyana halin ma da suke ciki a yanzu.
Gaskiya didade ana maganar ranar yan jaridu, ana maganar yancin yan jaridu, yancin neman labaru da kuma sanar da mutane, musamman a yanzu wannan lokaci na kalubalen wannan annoba ta COVID-19. Gaskiya mu mata ba mu jin daɗi, kuma kamar zan iya cewa ba a mana adalci. Dalili kuwa shine kaga yanzu a lokacin wannan cuta akwai total lockdown, irin tsarewa a cikin gidajen nan, duk da an ce yan jaridu suna kan iya zuwa su je su yi aiki, amma kaga koda kungiyar yan jaridu ta kasar to da irin kati da zaka rike saboda gudun kar ku hadu da jami'an tsaro, mata yan jaridu ban tsammanin idan an bayar ma bai fi ko biyu ko uku ba, bayan kuma muna da yawa. Koda wurin irin bayani na manema labaru ne da ake yi, zaka ga idan an tashi kawai ba za a fara tuna ma matan suna bada gudunmuwa ba, za a nemi maza ne kawai. Gaskiya ana mana abin da ake cewa a wariya.
Kamar ya gana Ali, Shiko Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar Leadership a Najeriya, ya koma tsallake rijiya da baya bai banka Monday wani abokin aikinsa ɗan jarida ya yi da wannan mugo cutar, ya ko bai na matsalar ma da ake fuskanta a yanzu.
Ita rana ce mutum mai muhimmanci a wurin yan jarida, saboda rana ce da take kawo a yi tsokaci a kan ainihin matsalolin da suke samun yan jarida a duniya gaba ɗaya. To wannan shekaran an samu wannan cuta wadda take matsananciya, wadda ta zo Najeriya ko kuma gaba ɗaya ma duniya, wanda ta bar mutane cikin zulumi da tararrabi. To dama duk lokacin da aka samu irin wannan matsaloli da cututtuka, musamman yan jarida suna ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin hatsari, saboda suna da alaka da mutane da yawa. Al'amari dai ta ga zuwan wannan wannan cuta musamman Adamawa. Yan jarida sun samu kalubale musamman tunda aka cewa wanda ma ya kawo ta wato index case shi ma dan jarida ne, wanda kuma wannan abu sai ya sa mutane suna ganin cewa kaman yan jarida ne suka kawo, sai ana gudun su da shauran su. Yau idan yan jaridan nan ba su yi aikin nan ba, ya al'umma za ta kasance kuma a yi nuna alheri da su. Wannan abu ne wanda zai iya samun kowa, su ma sai su samu karfi. Sannan kuma wani babban al'amari shine gwamnatoci ba su cika damuwa da ainihin yadda yan jarida suke rayuwa ba, musamman ta yadda ba a taimake su da irin kayayyakin da kariya ba. To aikin da suke yi kuma wani aiki ne wanda yake da hatsarin gaske, wanda ya kamata bacin wannan ya kamata a ce ma akwai wani allowance na musamman da ake basu. Duk kasashen duniya idan kaje wannan irin wannan matsaloli da suka samu ko kuma annoba ta taso, musamman yan jarida za ga ana kula da su, a basu kayayyaki na kariya, sannan kuma a taimaka musu da abin da za su rike iyalin su. Yau idan ba jarida, matsalolin da dama da ake yi, ya za a yi mutane su sani, ya za a yi mutane su san cewa menene ma coronavirus din, ya yake daukanta, ya kun za ka kare kanka.
Shi ma wani editor a kamfanin dillancin labaran Najeriya ta nan, Yakobe ne da bikin ranar yancin yan jaridan yake a bana.
Sunana Yakobe Uba, ma'aikaci da kamfanin dillancin labarai na Najeriya. Lalle ko wannan ranar yan jarida ya zo a mawuyacin hali inda ake fuskanta wannan annoba na COVID-19. Don tsakani da Allah, yanzu ana aiki ne cikin fargaba don wannan cutan. Ba yaro, ba dan jarida, ba dan siyasa, duk matsayinka tana iya kama. So aiki a cikin wannan yanayi dole sai mutum ya yi tata a sansan. Alhamdulillah dai mu ta wannan bangaren da World Health Organization da ta damu ba mu training yadda za mu gudanar da wannan aiki.
Kuma da menene yan jarida musamman kasashe masu tasowa na kuwa cikin mawuyacin hali a yanzu, walau daga hukumomi ko kuma fargabar cutar COVID-19.
Sai kuma daga jamhuriyar Niger, Sule Mumini Barma ya jiyo mana yadda ranar ta zo wa yan jarida a kasar.
To ko cikin wani hali, ranar ta 3 ga watan Mayu ta riske yan jarida a Niger, Bubakar Yallo na daga cikin jagororin yan jarida a wannan kasa.
Wannan rana ta zagayo cikin mawuyacin hali saboda ayyuka sun tsaya. Wasu ɗan rahoto ba su walwala yadda ya kamata, ba su da incin su yi tambayoyi wanda yake ya kamata su buɗe ma mutane kai. Ma'aikanta sun yi so kawai sai ministan kiwon lahiya ya kamata ya yi bayani bisa wannan ciwo. Wannan muna ji musguna ma aikin yan jarida ne, hana su neman labari ne. Kuma su yan jarida idan sun samu wannan hanya, kamata a yi su adalci, babu san rai, aiki ne za a yi na jama'a na duniya.
A bisa al'ada, kungiyoyin yan jarida kan shirya taron haɗin gwiwa da hukumomi a kowace ranar 3 ga watan Mayu domin bitar halin da aikin watsa labarai ke ciki a Niger. Sai dai a bana hakan bata samu ba. Alhaji Musa Duka shine editan jaridar La Grif mai zaman kanta.
To mahiwa yar lokaci nan yan jarida duka muna taruwa da yan jarida da ma'aikanta, muna ga mu'ana biki na jin daɗi. Ana bada fice ga yan jaridan da ya nuna kware ga aikin shi. Ana bada na fannin jarida mai rubutu, ana bada na fannin jarida ta radio da jarida ta television. To bana ga yanda abin nan yake tafiya, kaga da kwa matsala.
Wata matsalar ta daban da ke damun kamfanonin yaɗa labarai, wace ita ma ke da nasaba da halin da duniya ta tsuntsikanta ciki a yau, shine matsin tattalin arziki sakamakon matakan dakile annobar cutar corona.
Ba masu rubutu dai ba, har masu watsa labari da radio da television suna cikin bakin talauci. Kamar yadda ka sani, dokar ta bacin nan ta tauye abubuwa da yawa.
A 'yan shekarun nan, mata masu aikin jarida sun yunkura don ganin an dama da su a wannan fanni da ake yi wa kallon ma'aunin mizanin demokradiya. 'Yar jarida mai zaman kanta Hajiya Maimuna Jado kusace a kungiyar Sinatik.
Ana ba su inji su aiki yadda kamata. Amma na taba hodi mu aiki na jarida ba karamin aiki. Yanzu mata ina iya aiki a kocin ci gaba cikin aikin su na jarida. Ba kamar na da ba. Yanzu su ma su shiga cikin aikin nan da karhi, kowa ya gane da alalle tana kokari wannan mace. Sharu mace lalle ta iya aikin ta.
Haɗa kai a tsakanin ɗaukacin mata masu aikin watsa labarai ya zama wajibi domin baiwa jinsin na mata damar samun bakin faɗa a ji.
A saya a yi nazari tare, a saya a san menene ya kawo mu, menene muke so cikin aikinmu, menene muke so gwamnati ya bamu don mu yi aikinmu yadda kamata. Mata jarida ga abin da muke so a muna, kuma ga abin da mu da kanmu muna iya mu yi. shi kadai ne yake a ce yau Niger ta ci gaba cikin duniya.
Ranar 'yancin aikin jarida ta 2020 ta zagayo ne a wani lokacin da kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida RSF ko kuma Reporters Sans Frontier ta ayyana jamhuriyar Niger a sahun kasashen da suka samu ci gaba wajen mutunta 'yancin aikin jarida idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata.
A bara da suka hiddo wannan sakamako nasu, Niger ita ce ta 63 a faɗin duniya mai kare haƙƙin 'yan jarida. Yanzu ta zoma ta 57 kenan an samu ci gaba. Yan jarida su walwala, wato yan jarida ba a ba su labari in suna nima in an yi wani abu. To wayannan kuwa wayanne RSF suke fatan maikwantan Niger su gyara. Kamata idan ana yaki na gaba ɗaya ka a kama wannan ciwo na zamani amma a sa shi gaba a manta da sauran alhali, ana ta mutuwa, ana ta ciwo, ana ta yunwa da sauransu.
Bintini shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a shekarar 2012 ya saka hannu akan takarda mai dauke da alwashin ba za a taba rufe dan jarida ba a wannan kasa a dalilin aikin jarida. To sai dai kuma wannan yunkuri na fuskantar turjiya daga wasu jami'an gwamnati, kamar yadda a baya-bayan nan yan sandan farin kaya suka tsare wasu yan jarida masu zaman kansu bayan da suka yi hira da wani kwararren likitan dabbobi akan ainihin asalin kwayar cutar corona, matakin da ke cin karo da yancin fadin albarka cin baki.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Ibrahim Abdulaziz da Sule Muminu Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Da yadda aka yi ma coronavirus an tarnaki a Najeriya, wallahi tallahi da haka aka yi ma yan ta'adda Boko Haram da irin su kidnappers a Najeriya, wallahi da babu su. Don wannan ya shafi masu hannu da shuni, ya shafi ƴaƴan waɗanda ba su da shi, ya safi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba, shi yasa aka ɗauki wannan mataki.
Amma kai ka san ciwo akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba,
na masu kuɗi ne.
To
jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fatan kuna nan kallon kuma yadda muke a nan Washington DC. A ci gaba da tattaunawa ko kuma muharar da Madina Dauda wakilin mu ta Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdulrahman Kwacan da kuma Ibrahim Mudibbo. Yau za mu duba batutuwa da dama wanda suka hada da batun yadda ake kallon kamun ludin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi dangane da wannan masifa da Allah ya tura al'umma, wato ta coronavirus. A kuma za mu yi magana game da waɗannan likitoci kuma ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar China da aka ce an shigo da su. Ba tare da bata lokaci ba, bari in haɗa ku da bakin namu tare da Madina Dauda.
Ina so ne ya kamata al'umma su yi hakuri har zuwa lokacin da gwamnati za ta shirya
don Hajiya da sai ya tukuna da sai ne maganan da kace maganan addini da sauransu. Wannan Hajiya banda abun da zai sa don ilimi na bai kai wannan wuri ba, ko baka ba masana duk abun da suka gani wannan kai ya shafe su. Hajiya abun da yake bani mamaki, da yadda aka yi ma coronavirus an tarnaki a Najeriya, wallahi tallahi da haka aka yi ma yan ta'adda Boko Haram da irin su kidnappers a Najeriya, wallahi da babu su. Don wannan ya shafi masu hannu da shuni, ya shafi ƴaƴan waɗanda ba su da shi, ya shafi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba, shi yasa aka ɗauki wannan mataki. Ki gaya mini irin abunda aka yi da sauransu, abunda tun daga muke a Najeriya nan irin abunda aka tashi ana yi akan wannan maganar ciwo din.
Amma kai ka san ciwo akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba,
na masu kuɗi ne. Sai ya tukuna.
Amma kai kanka ka faɗa
shekaran jiya fa a Sokoto an kashe mutane 28 a Sokoto shekaran jiya. Duk kasan da ka gani ɗaya ba wani taimako a kasan nan, babu shi. Abunda aka kashe Sokoto fa bai kai abunda coronavirus ya kashe a Najeriya ba. Bai kai ba a Najeriya, abunda ya kashe a Najeriya?
Gaskiya kai.
Bai kai ba.
Bai kai ba. Haka ne.
A Sokoto fa Hajiya
hakan
an kashe mutane sama da 27 a Sokoto shekaran jiya. Coronavirus an abun da ya kashe a Najeriya fa duk mutane 5 ne zuwa 6.
Amma idan an bar shi fa
sai ya tukunna.
Zai kashe
duk. Sai ya dai tukunna.
Garan da tare.
Sai ya tukunna. Kana shin ba wai nace fa ni fa ba wai ina a giving da tare shi ba. Ina a giving da ukuban da ake so a saka al'umma a ciki ne ni. Idan za a aje talaka a cikin gida yayin shekara in akwai abun da za a taimake shi ya ci wallahi tallahi zama sa gidan yafi
a SCT zai ko ba SCT insha Allah
ni ba na maganar SCT ina maganar Najeriya
gaba ɗaya ina magana SCT ma ai akwai wurare da yawa
kamar ne
ce an fara bada tallafi jihar Nasarawa
da Rufa Hajiya
da Tarayya Kaduna Lagos
ƙarya ne akwai ranar da zamu zo mu fitar da blueprint na wa'annan abun da suke yi na wallahi tallahi su da kansu ba za su isa kwana gida a gidajen su ba jiya ƙarya ne ba wanda ake bayarwa idan
kuma zaka ce a game da
haka ya bayarwa kuma
eh to
ai ni ce ba ariya ne
din
ya idan ana
so bayar abinda nake so ba
sai dai idan aka ce za a bayar wa'anda ya kamata a bayar a duniyar Allah nan abutane guda uku ne na farko akwai kun da za su yi emergency don ai covering talaka su shiga gidaje ba ai ba na biyu yan jaridu da gidajen television da radio da ko ina wa'anda ya kamata su yada wannan abu don mutane su koma gida su zauna ba a basu ba ma'aikatan kiwon lafiya ba a ba su kuɗi ba don rashin kunya da rashin mutunci wai ana son a kawo su doctors ma daga wa'ansu ƙasa bayan da ne cikin gida
ba ka goyon bayan haka kenan ai duk wannan ba matakai bane na kawo da ciwo
dakata mutanen da ƴan Najeriya suka warkar an kawo wasu likitoci daga ƙasan waje suka warkar da su ne ba likitocin Najeriya suka warkar su bane
to Najeriya in ki duba
ya dai
ina zuwa Alhaji Kocham idan ka duba in ana magana doctoci da ana cewa za a kawo amma da zuwa ka zo fa in kika duba a din Najeriya fadin Najeriya muna doctoci 4000 ne kawai gaba daya a cikin doctoci 4000 nan suna kula da mutane fiye da miliyan 200 wato idan aka kasafi in kin raba doctoci 4000 da mutane miliyan 200 a sai kowanne likita daya ya kamata kula da mutane 6000 saboda gaba mu da
ba baki daya
kaza gaba ki daya ba mu da doctoci
hajiya
so idan kika duba ɗan China a yanzu a wurin su ne wannan abun ya faru amma yau in kin duba adadi ko girdiga ya nuna cewa sun killace batun coronavirus mutane ma sun daina kamuwa da shi yawanci sun daina mutuwa a China idan sun suke da su kama tallafi a nan fa muna nan ƴan Cuba muka gan sun tafi abin nan Australia ne ko ina ne inda akwai abin nan baƙaƙe ne kuma gaba ɗayan su daga Cuba suka je su taimaka wa mutanen nan akan wannan coronavirus saboda haka idan China suka je su taimaka mana su kawo mana wayannan doktoci wanda za su taimaka mai laifi a ciki
to ayyana da kyau
don kika duba a cikin doktocin da muke da su a Najeriya yawancin su wallahi doktocin nan yawancin su kai ka sani Alhaji Kocham yawancin su suna asibitin gwamnati kuma suna da clinic clinic din su hankalin su duk a arabe ke
sakacin waye sakacin waye
hankalin su arabe
the best doctor hajiya the best doctor a duniya a South Africa the best doctors a South Africa yan Najeriya ne the best doctors yan Najeriya ne
saboda haka kai ka yadda ke na Ibrahim Modugo a shigo da wayannan likitocin daga kasar sin
ni ban ga laifi ba because abinda yasa
nake gani
eh ni abinda nake gani shine ban ga laifin da za a shigo da doctoci da kasar sin in har za su taimake mu in ka duba a addinance aka ce idan zaka nemi ilimi ka je har sin
haka
a sai cewa tun addini ma tun filazal kididiga ya nuna cewa sin din nan suna da ilimi fiye da yake tsammani shine aka ce daga nan ko har sin
to abin da yake faruwa
idan za su kawo mana ilimi su me abin na ciki
hajiya
kai baka yadda a kawo likitoci
daga waje ba hanya ne na sata kudin jama'a ba wai ban yadda bake fahimci maganar gaskiya yana da kyau a kira kungiyar doctoci na Najeriya an neme suka ce basu yarda ba eh su bari tukuna sai abun ya gagare su tun daga wannan abun har yanzu fa a Najeriya har yanzu ku fahimce ni fa mutane biyar ne suka mutu akan wannan
a sun fi biyar
shida
yawa
ko baka bane shida nan ana tunanin guda biyu ma ba a ciwon ya kashe su ba abunda ake magana
to kai baka gaggasa warsu ba ganin cewa har yanzu kullun ma karuwa ne cutar ke yi
yafi America wanda ita ce take tunanin ita ce uwar duniya gaba daya wanda mamayan da ciwon ta mata kisan da ciwon ta mata yafi kisan September 11 in kina magana Najeriya bare ina so dan uwana ya fahimta COVID-19 na fa daban-daban ne
au ba iri daya da muka sani ba
daban-daban ne
Alhaji Kocham
dakata
ina ka samu wannan
lokacin
abunda sani sai muku daban-daban ne su waɗansu wuraren da abu yake musu illa different weathers da ake da su a kasashe yadda yanayin kasa yake ina so ki fahimci magana kyau akwai wani kasa wanda ciwo ma ba ta tasiri ma kasan don yanayin kasan din yadda take ku bai magana kyau da yanayin kasan mu Najeriya kamar yadda kasashen Turai yake da mutanen da zasu halaka a kasar nan in banda Allah ba wanda ya sanya wasu kai ji magana kyau akwai wani abun da ubangiji yake mutane kariya wanda koda yaya zaka samu akwai bambancin abun din yanzu in kin lura barnan da yayi ai barnan da yayi America bai a China ba ku lura da wannan yanayin kasa ne da sauransu
kin duba kidiga na America
yes.
ayo ina kidiga ya nuna cewa mutane wajen 400 sun suka kamu da wannan cutar a cikin su 12,000
sun mutu kin ga mutu
saboda haka
a China bai kai na America ba don haka akwai yanayi na wuri kin ga wannan ciwon din baya ma halaka da zafi hajiya ko miska alazartin baya kauna zafi
kin ga bai kauna zafi me yasa ya shigo Nigeria yanzu da muke
fito ana jabba wannan zafi wanda suka cikin jirgi ne suka dauko shi da sanyi suka kawo shi yasa muka ce muku ba ciwon talaka bane
amma
ana so dora ba talaka
abin da
masifa ana so harbi guzuma an rabe da guzuma ana so harbi karsana
abin da nake so mu sani shine wannan cuta fa ba sani ba sabo jifa kurna take manya da kanana duzu ba ni na imani akan cewa wannan cutar ba na masu kudi kai ba wallahi tallahi talaka gara su ta gaza
zan bi dan jaridan nan
abu da daya me yasa
ka na yadda ku fara da yanka ya min talaka daya wanda aka ambaci sunansa ciwo ne ya kama ina so gami dudu
ka ba ambatan sunan
ba ana ambata hajiya duk wanda aka kama wanda suke halaka da mutanen da ciwo ya kama suka zo da shi ne kama su
to a ciki ba talaka
ka ga min talaka
a cikin wanda wayannan da suka zo da shi
ni dai ka ga min ko kuma hajiya in kun saka bayanin nan a gwamnati ta fitar da shebar ga talaka da ciwon nai kama
a idan ka duba
wadin ba kana member wannan committee kana ganin wannan zaman gida da aka ce a zauna a gida a keɓe mutane da waye dinnan anya abu ne mai yuwa ganin cewa a gida ɗaya ma musamman a arewa ana iya samun mutane 10 mutane 15 mutane 20 anya wannan killacewan ba zai ƙara har cutar ta yadu
kamar yadda shi dan wana kwacce yake magana idan waɗansu masu hali suka shiga sanyi suka shigo wurin zafi suka kawo mana wannan cutar kamar yadda yake magana a sai wato zaman gida inda mutane suke yana da kyau don ba zai sa cutar waɗanda suke zuwa da wurin sanyi nan su rabe su a gida ba garin haka shine gwamnati ta yi nazari ta zumi tunani ta ce lallallallai duk a gwamnatance duk duniya mutane yanzu ko su ingila da su america wanda ma suka samu cin gaba sosai fiye da mu mutane suna gida za ka gari hanyoyi kamar share tsuntsiya saboda haka mu din nan ba mu daban bane ba ya kamata mu ga cewa mu bi dokokin gwamnati da kuma hukumomin lafiya abinda suka ci a dinga wanke hannaye ka wanke kamar girdiga kamar 20 idan za ka yi atishawa ko kuma za ka yi tari ka sa hankici in an gama ko a yadda shi in za ka yi atishawa ka sa a wajen abinda na hannunka ka dan tare shi da shi ko a kan riganka ka dan tare shi a gefe wanda ba zai rafi mutane ba kuma mutum a dinga sa wannan abin na fuska da ake kira mask
to matakan wannan mask da kake faɗi matakan kariyar nan da kake lissafawa yanzu gwamnati ta bayi mutanen ƙasa
to inda nake so roki gwamnati
haje yanzu ka to tsaya
ina so roki gwamnati
kin ga duk abun da ya kamata gwamnati ta shirya ne
ina so roki gwamnati
abu ne wanda yanzu da naira 200 ne yanzu ana sai da shi kusan 500 ana cutar da bayin Allah wanda gwamnati bai saka ido akai ba sannan a ce kada mutane su yi magana hajiya bari in gaya miki maganan COVID-19 nan ba ciwo bane fa nan yanzu tun 1989 Gaddafi yayi maganan ciwo na kafa kashe shi ina so mutane su fahimci wannan magana da kyau in mutum yana so ya je ya dubi preaching da Gaddafi yayi a cikin YouTube zai samu wannan bayanin COVID-19 nan
ina so bayan sa cutar ba ta fita tun lokacin
ba sai da kyau sannan ai Allah ya fada kuma Allah ubangiji alƙawarinsa baya tashi duran da kuka ci kuka tsaya da yawan saba ma ubangiji zai jarabce ku da masifu daban-daban don ku dawo kan hanya Allah wannan ciwo azaba ne ga wasu rahama ne ga wasu don haka duk abun da muke yin nan fa dole sai mun koma ma ubangiji mun nemi sauki a gujensa wallahi mun samu sauki wannan
ga sheku da tattaunawa sai Allah ya kai mu rana wace mu zo mu ci gaba domin duba yadda aka dauki matakai da kuma ko matakan da aka dauka domin yaki da wannan cutar ta coronavirus wato kulliya ta biya kudin sabulu yanzu ka madadin dukan su bakin namu Alhaji Abdulrahman Kwacham da kuma Malam Ibrahim Hudubu da musamman ita wakilin tamu Madina Dauda Ali Mustafa Sokoto ne a Washington sai anjima
Ya rab namun takaka Ya rab namun takaka Kai maza ku bare na mata Kai maza ku bare na mata Mata iyayen mun ne shi Mata
Azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Da yau muka dauko daga tafsirin Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Shagon Goro.
To wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akai ba wurin yankawa. Haka kuma mu'amalar dalilin yankan. Dalilin yankan ma meye? Akwai sunna da ta yi bayani akan yankan dalilin yinsa. Ko ka kirkiro aka yi duka waɗannan abubuwa suna nan wallahi in faɗa maka bokaye da yake sun rena wasu 'yan siyasa sun rena wasu 'yan boko sun rena wasu 'yan kasuwa sun rena wasu masu mulki sun rena wasu talakawa wallahi sharuɗa suke kafa musu da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba yace aje a kwakwalo idan wanda ya mutu yau sai yaje duba sabon kabari da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba to boka ba wai shan giya kawai da aka fara a nan ba duk abin da aka ce mutum yayi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi Allah kiyaye kuma in ba tauhidi ni na taba ganin wani doctor wanda bai san ABCD ba ya yi masa wayo ya kare kudin sa ya masa da fara ko ABCD bai karanta ba wannan kuma doctor ne kuma ma ba a kasar nan ya zama doctor ba a kasar turawa ta san dai iya da wayo ko to naga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba ya yi masa wayo ya yi masa da fara saboda me saboda ba shi da tauhidi saboda haka a guji bokaye yanzu ya hada fada kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana taɓaci ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali bata biyu ga asarar gyara kuma ya je zai boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcinka ɗin nan ya sa maka hannu kwanan nan ake faɗa ne sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi washi ya sa masa hannu.
To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.